هذه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
دفرقوا إنا ميساكن أنا تبوديا قال الله سبحانه وتعالى da ya kaddara haduwar mu a wannan safiya mai albarka, safiyar Lahadi 8 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446, wanda kuma ya daidai da 9 ga watan Fabrairu 2025 miladiya. A cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin da aka kira shi da sunan marigayi malamin mu, baban mu, kuma malamin maluman mu, jagoran da a wasunna a wannan kasa ta mu Najeriya, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke nan unguwar Karu a babban birnin tarayyar Abuja, Najeriya. Ba dan komai ba, sai dan fadakar da kanmu akan abubuwan da suke da alaka da addini da rayuwa. Kamar yadda dan uwa ya faɗa, Allah ya saka masa da alkhairi, aboki tun na kuruciya ya faɗi wasu abubuwa da kusan ya rage wasu daga ciki wanda suke da alaka da kansa. To amma dai tunda ya rufa wa kansa asiri, wa man satara musliman satarahu Allahu, to ni ma zan rufe su ba zan yi ba. Amma akwai wajen da ya faɗa sai bayar a dunkule, musamman abin da yake da alaka da kukan nan. So amma dai tunda shi bai faɗa ba, ni ma na yi shiru insha Allah, wataƙila in an bar majalisin karatu na ƙara ci gaba da tuna masa. Allah ya ƙara albarka a rayuwa. Kamar yadda ya ambata, maudu'in tattaunawar mu fi Ramadan lecture ce me muka shirya don tunkara azumin watan Ramadan. Ramadan ya tunkaro lissafin da ake yi yanzu, sati uku ne ko wani abu makamancin haka. Tambaya zan fara yi muku iyaye mata, da a ce auren ƴa zaki saura sati uku, da Allah ya shirye shiryenki suke. Na'am, an yi nisa, da ididi ya rage saura sati uku, ya shirye shiryenki yake, ya yi nisa. To yanzu ga Ramadan ya kusanto, watakila wata hatta daga kayan ƙanshin daga yajin abin nan yajin kunu, wata ta tanadi gyadar kunu, wata hatta riga ta tanadi wake, wata ta shirya kaza ta shirya kaza. Watakila ba ma Ramadan din ba, ashirin abin da zai zo bayan Ramadan din, murnar an kammala Ramadan lafiya, watakila wata hatta kai dinkin sallah, an siya wa yara takalman sallah da hijabai da kaza da kaza, duka har an fara tanadawa. To amma shi Ramadan din tambayar shi ne, wannan shirin aka yi masa, wannan shirin aka yi masa saura sati uku. Wata Ramadan wata kaka ce ta gara basa, wace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta a matsayin bonus, wata ɗaya ne na bonus wanda mai dabara kadai yake tanadi. Wani misalin, da za a ce yanzu Sahad Stores, kun san Sahad Stores ko? A ce to Sahad Stores sun baje kolin, za su baje kolin atamfofi, kowace atamfa za a siyar da ita a rabin kudinta. Dala wannan irin tanadi za ku yi? Na'am, cika za a yi ko? Kuma za a yi ta tara kuɗi saboda shirin wannan lokacin. To wannan gara basar ta fi ƙarfin a ce kayan naira 1,000 za a siyar miki shi a naira 100, ita ce gara basar watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. A wani wajen ya ce, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku wanda kuka bada gaskiya, lalle an farlanta muku azumin wata Ramadana kamar yadda aka farlanta akan waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, don ku samu takawa. Malamai suka ce babban makasudin farlanta azumin watan Ramadana ba komai bane illa samun takawa. Wannan shine babban makasudi, duk sauran abin da za a faɗa ƙari ne a kai, domin ita takawa ita ce jigon da ake tantance matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a auna matsayin mutane da yawan shekarunsu, ba a auna matsayin mutane da yawan kudinsu, ba a auna matsayin mutane da yawan ko tsadar suturar da suke sanye da shi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku wanda kuka ba daga ya ku mutane, Allah subhanahu wata'ala yace lalle mun halicce ku daga mace da namiji, asalin haihuwa tun farko, sanin asali mai sa kare yace alli. Lalle ku sani Allah subhanahu wata'ala ya halicce ku daga kabilu daban-daban da al'ummomi daban-daban, amma fa ku sani mafifici a cikin ku shine atqakum, wanda yafi kowa tsoron Allah a cikin ku. To shi azumi hanya ce ta samun wannan takawa din, da ita ce sanadin samun fifiko tsakanin al'umma. So dan haka wata gara basa ce ta musamman da Allah subhanahu wata'ala yayi tanadi ga bayinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi ingantacce, lallai idan wata Ramadana ya tsaya, za a bude kofofin aljanna, a rufe kofofin wuta, sannan kuma a daure kangararrun shaidanu. Sannan wani mai kira zai yi kira ya ce, ya kai mai neman alkhairi, ka kusanto ga rabasan lokacin alkhairi ta yi. Ya kai wanda yake nufin yin sharri, ka takaita yanzu ba lokacinsa bane. Domin haka watan Ramadan lokaci ne da ake lullunka, lada, ake rubanya shi na ayyukan ibada. Shi kansa watan Ramadan a cikin watanni babu kamashi, domin alakarsa da Alkur'ani. Shi yasa malamai suka ce duk wani abu da yayi alaka da Qur'ani sai kun ga ya zama na daban, babu wani abu da zai alaka da Alkur'ani sai ya zama daban. Idan muka duba tun daga wanda ya karbo sakon Alkur'ani daga wajen Ubangiji zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine wa mala'ika Jibril ko? To babu wanda ya kai shi a cikin mala'iku, ko akwai? Nazala bihir ruhul amin ala kalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wata'ala yace shi mala'ika Jibril shi ya saukar da shi, shi aka bawa, shi ne dan aikin kawo shi. To a cikin mala'iku kuma babu kamarsa. To haka kuma lokacin da aka sauke Alkur'anin shi ne daren Lailatul Qadri ko? Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr. Allah subhanahu wata'ala yace lalle mun saukar da shi wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadri, wanda wannan lailatul qadrin shine kuma lailatul mubaraka, dare ne albarka da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi. Ita ce kuma tafi dare dubu, wanda wannan yake nuna cewa babu wani dare guda ɗaya da ya kai daren da aka saukar da Alkur'ani. To haka kuma wurin da aka saukar da Alkur'ani da Makka da Madina, duk duniya babu inda ya kai su daraja. An saukar da Alkur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 a Makka da shekara 10 a Madina. Waɗannan wuraren guda duk duniya babu inda ya kai su matsayi. To haka kuma al'ummar da aka saukar wa Alkur'ani su ma babu kamar su. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala yace ku dinnan ku al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne mafifita a cikin al'umma, domin ku ne wadanda aka saukarwa Alkur'ani. To haka kuma a cikin annabawa gaba daya, Allah subhanahu wa ta'ala annabawan da ya aiko yayi musu matsayi na annabta, babu wanda ya san adadinsu, amma dai a ciki akwai wanda ya ambata, a ciki akwai wanda bai ambata ba. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. to a cikin su an ambaci guda 25 a cikin alqur'ani to sai aka ware wasu guda 5 na musamman banda 25 da aka ambace su a cikin alqur'ani a wurare daban-daban watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihina wa isma'ila wa yasa'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin da sauran wurare da aka ambace su to sai kuma aka ware wasu daban daga cikin 25 din sai aka ware guda 5 waɗanda aka ba su matsayi na ulul azmi minar rusuli wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan galida waɗannan guda 5 din na musamman ne to kuma a cikin su na musamman din sai aka ware shi kuma na musamman shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu waladi adama mafificin dukkanin ɗan adam duk duniya ba a taba yin kamar sa ba a yanzu a duniya babu kamar sa kuma nan gaba ma ba za a yi kamar sa ba kuma shi aka saukarwa alqur'ani to haka watan da aka sauke alqur'ani shine wanne shine watan ramadan to shine kuma mafificin dukkanin watanni shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan lalle wannan ba karamar gara basa bace wanda ya wajaba mu yi kokari mu shirya mata magabata na kwarai sun kasance kamar da malam ibnu qayyim yake fada cikin zadul ma'ad cewa sun kasance suna wata 6 suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba musu ramadanin da ya wuce kuma suna wata 6 suna addu'a Allah ya nuna musu wata ramadanin da zai zo mu duba mu nazari ko a makota ko a ƴan uwa ko wanda kuke zuwa ire-iren waɗannan karatuttukan a tare akwai waɗanda bare da su kuka yi irin wannan karatuttukan bana suna ina
suna kabari
suna kabari to yanzu a wannan maganar da ake yi saura sati 3 to akwai waɗanda suna nan yanzu suna raye sun dauka da su za a yi amma ba da su za a yi wannan watan Ramadan din ba Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su azumta dan haka idan kika samu kanki cikin waɗanda za su azumta lallai ba karamar dama bace watakila idan kin samu damar ganin zai iya kasancewa ramadanan ki na ƙarshe ne kamar kin je sahat store ne a ce saura awa 2 a rufe ga ki da tarin kuɗi a aljiya a cikin jakarki ga kaya kuma da araha zaki tsaya zabe now zaki tsaya zaki dinga dubawa ki zabi wacce kala wannan cigambi ce wannan diamond ce wannan classic ce wannan super ce zaki tsaya wannan a kawai kokari zaki ke me ki kwasa ki biya kafin awa 2 ta yi a rufe to ku zama irin wannan shirin zaku yi wa watan Ramadan da muke fuskanta shiri ga Ramadan ya danganta da abubuwan da ake bukata a yi a cikin watan Ramadan sai ya zama mun shirya wa abubuwan da muke fatan yi a watan Ramadan daga ciki na farko kamar yadda muka ambata watan Ramadan wata ne na alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to wajibi ne ki sanya wa kanki wani wuridi na alqur'ani da zaki fara da shi tun yanzu sai kuma to ki fara training idan kina da wuridi ma'ana ya zama kin ware wani adadi da zaki idan Allah ya sa kin iya karanta alqur'ani gaba daya to kya iya sanya adadin target din saukar da kike so ki misali idan zaki iya karanta izu 6 kullun wannan yana nufin cewa zaki iya yin sauka guda nawa guda 3 tun daga farkon Ramadan har ƙarshen sa idan kina da himma sosai watakila zaki iya yin izu 20 duk kwana 3 sauka duk kwana 3 sauka kin ga zaki izu nawa kenan na'am zaki sauka nawa kenan izu 20 duk kwana 3 sauka dan haka zaki yi sauka 10 a cikin watan Ramadan
sai ka fayyace wuridin nan za su dauka 100 da ce
wuridi? Buku san wuridi ba? wir shine shine abinda zaka lazamta wa kanka ka dinga yi kullun da kullun kewaya wanda zai dinga yi wannan shine wir eh yawa dan haka zaki sanya wa kanki wani adadi na karatun alqur'ani abinda nake nufi adadi na karatun alqur'ani na shafin da zaki karanta adadin karatun qur'ani da zaki kullun shine ma'anar wuridin yawa adadin karatun alqur'ani da zaki idan baki iya karantawa duka ba baki yi sauka an baki Allah zayyana ba ko kuma ma kin yi saukar an baki Allah zayyana amma saukar ta zuku ce ko ya zama na ƙarya ne kawai ne zuci ne zuku din ai fa zuku balan nazidakum illa azaba to in ya zama saukar da kika yi ta zuku ce to iya abin da kike iya karantawa misali a ce kina da izu biyar to a ce kullun sai kin karanta wannan izu biyar din iya abin da kike da shi amma idan zaki iya izu goma ko zaki iya izu ashirin ya zama dai kullun kina da wani adadi na karatun alqur'ani da zaki dinka karantawa wannan bangaren karatun alqur'ani kenan domin alaka da ke tsakanin alqur'ani da kuma watan ramadana kamar yadda bayani ya gabata bangare na biyu shine tanadi na yin sallah musamman kuma sallah da take da alaka da sallar dare wanda wannan sallar daren ba sai iya watan ramadana ba dama a wajen ramadana ma ana so a yi ta domin a cikin alqur'ani kusan wurare da yawa idan an yi maganar mutanen kirki sai kun ji an yi magana cewa suna tashi su sallar dare kanu qalilan minal layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfiruna wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama sai ce walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لصلاتهم سيكما فإن الله مدعوك كنسركي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون دان حكا أوليد داما أجن القرآن duk lokacin da aka yi maganar mutanen kirki ana faɗar siffofin su ana siffanta su da tashin yin sallah ta dare to tun kafin ramadana ya zo tun yanzu kifara in ba kya tashi kifara tashi wannan yana daga cikin shiri ga ramadana abu na gaba da zamu shiryawa shine infaki ciyarwa a watan azumi wanda wannan yana da matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nas shine mafi kyautar mutane wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan to amma kuma ya kasance idan ramadan ya zo to yafi kowanne lokaci yin kyauta yafi kowanne lokaci yin kyauta dan haka ki tanadin abinda zaki yi amfani da shi wajen ciyar da mai azumi wata zata ce ita ai ba ta da kuɗi ba me za ta shirya ita ma ba ta za a yi a'a duk lokacin da aka yi magana a shari'a na aikata aikin alkhairi da kowa ake yi ka'idar ita ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa ya yi daidai gwargwadon abin da zai iya idan hajiya wance ta ciyar da abinci da naman kaza da kosulo mai zaki da zobo mai sanyi ta hada da kunu mai dumi ta yi wa mutum 500 to ke ki yi wa mutum 5 mana ko kosai ne da kunu ki basu iya gwargwadon abin da zaki yi kenan layyana lillahi luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba ana duba adadin bane ana duba ya kika yi ne masu magana suka ce idan kura jiwa ta ja da baya ta ture katuwar bishiya ta yi kokari ko bata yi ba to sai zo mu zo shi ma ya samu ɗar ciyawa ƴar karama sai ya ture ta bai yi kokari ba shi ma kowa irin nasa yake yi wai malam Bahaushe yace daidai ruwa daidai zaki to kada ki bari damar ta barki koda bishiqi tamra ne man tasaddaqa bitamratin wanda yayi sadaka da koda tsagin bishiqi tamra tsagin dabino ne tsajin dabino ki kokari ya zama kina da wani tsari da kika tsara ba na shan ruwan ki ke kadai ba na shan ruwan sauran al'umma wanda wannan ba karamar garaba sa bace domin ita siffa ta infaki tana da fadi a shari'a tana ƙara ƙarfi ne a cikin ramadana kamar yadda sauran ayyukan alkhairi suke ƙara ƙarfafa amma dama infaki da taimako da ciyar da dukiya fi sabilillahi ko da ma'anar taimako ko da ma'anar sada zumunci ko da ma'anar sadaka ko da ma'anar waqafi ko da ma'anar zakka waɗannan abubuwa ne da shari'a ta yi umarni da a yi su a wurare da dama ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana da falalar yin haka matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد a wani wajen ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi masu infaki ya kuma a wani wajen bayan ya yabi masu infaki sai kuma ya zargi waɗanda suke rowa ba sa bayarwa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi falminkum man yabkhalu wa man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu alghaniyyu wa antum alfuqara ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير kai da wahala a cikin alqur'ani ku ji mutanen kirki ana ambato sifofin su sai an ce suna tiyar da duke su fi sabilillah mufara alif lam min dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina al muttaquna muce sune wadanda suka samu atqakum ko inna akramakum indallahi atqakum to su wane ne al muttaquna a cikin suratul baqara alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sami wa mimma razaqnahum yunfiquna ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال سيئن بعد دوكي على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل متفو سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سواء نيني المتقون سوف ستفرقوا ميجيتي الذين ينفقون ما سباير وفي السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ميجا بسورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سواء نيني ميجيتي سوف سوف الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أجل سورة الرعد أبنجي سبحانه وتعالى يقول السفوف المتعن تلك والذين يسلون ما أمر الله به أن يصلى ما سساد زمنشي daga nan sai ya ce walladina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamu ssalata sai ya ce ne wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar haka nan cikin suratul mu'minun walladina hum ala salatihim walladina hum lizzakati fa'iluna to haka kuma cikin suratul furqan ne yace walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama kanu qalilan minal layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaqiruna sai yace me wa fi amwalihim haqqul lisaili wal ma'ruf wannan kadan daga cikin ayoyi ne na alqur'ani a matsayin misali wadanda suke bayyana muhimmancin infaki da ciyar da dukiya fi sabilillahi so wannan a gama garin koyaushe kenan a kowanne lokaci to amma idan watan ramadana ya zo wannan muhimmancin yana ƙara ƙarfafa sai infaki ya kasance hali ne da shari'a ta yadda ta yi umarni a yi shi ya kuma ƙarfafa saboda shigo watan ramadan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nasi amma wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, ya kasance kyautarsa da infakin sa yana lulunkuwa ya karu idan watan ramadan ya zo. Dan haka dai shiri daga cikin shirin da zamu yi na fuskantar watan ramadan, masu zuwa sabi da Allah dan ya hakuri a shiru daga cikin shirin da zamu yi na fuskantar ramadan shine akwai shirin infaki. Wannan shirin infakin ta bangarori daban-daban ne, zai iya yiwuwa ta bangaren ciyar da mai azumi abinda aka dafa, ko kuma bawa magidanta masu azumi danyen abinci don su dafa su yi bude baki da shi, ko kuma daukar nauyin ire-iren wannan initiatives din da yadda dama daga cikin kungiyoyi yanzu alhamdulillah an samu ci gaba sosai, suna yawan gayyato, suna yawan tsarawa ta yadda zaka samu damar ciyar da mai azumi abinci wanda yake mai tarin yawa. Daga cikin bangarori da za su taimaka ko ya kamata mu kula da su wanda suke da alaka da shirin Ramadan ko shirin fuskantar Ramadan, akwai shirin fuskantar Ramadan ta bangaren sadar da zumunci wanda zumunci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi shi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu tarin yawa ya yi umarni da a yi shi. Daga cikin ayoyi akwai ayar da muka karanta yanzu, wallazina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisabi, waɗanda suke sadar da zumunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi, sannan kuma ya zargi waɗanda suke yanke zumuncin, wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, waɗanda suke datsa zumunci. Waɗannan na farko sai akai musu bishara, daga cikin abin da akai musu bishara jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqubadda, su kuma waɗancan sai akai musu alƙawarin azaba da narko Allah ka sa ba ma daga cikin su. So dan haka daga cikin abin da zamu shirye yi a cikin watan Ramadan akwai abin da yake da alaka da shirin shirin sadar da zumunci, wanda wannan zumuncin da dukkanin bangarorin sa, akwai zumuncin kafa, akwai zumuncin baka, akwai zumuncin hannu ya shiga aljihu. An gane ko? Malamai suka ce abin da ya fi ababun zumunci a ce zumuncin da ya haɗu wannan gaba ɗaya, wanda ya haɗa na kafa, ya haɗa na baka, ya haɗa kuma da na hannu, wannan shine zumunci full option kenan, ya cika. Amma kuma idan ba a samu damar ɗaya daga ciki ba, kada a ƙi yin sauran biyu. Idan kuma ba a samu damar guda biyu ba, ko ɗayan aka samu a yi. Me nake nufi? Zumuncin kafa shine a taka a je ziyara a gaida makusanta. Zumuncin baka a iya buga waya a gaida makusanta. Zumuncin hannu da aljihu shine a aika wani abu ko? To mafi a ala shine a taka a je a yi gaisuwa, sannan kuma a miƙa. In an samu wannan, to ya zama cewa kin yi tanadi na irin wannan zumuncin da zaki a cikin watan Ramadana. An gane ko? A dubi ƴan uwa, musamman ku da kuke nan Abuja, a dubi ƴan uwa da aka baro a gida. Yawanci dai mu da muke nan Abuja, wanda kuke Abuja, yawanci kowa da garin su ko? Mafi yawa dai ko ba haka ba? Kowa da garin su. To kuma a garin nan nasu mabukatan da suke garin su sun bi wanda suke Abuja. To inda dama za a iya zuwa, akwai damar zuwa ba wahala, ko ta jirgin sama ko a mota mai sanyi, a fita ta Kanas ta Abuja a je a yi ziyara da Ramadan, akwai lada mai yawa. Idan aka tafi kada a tafi hannu empty ko? Wai hannu rabbana, kun san hannu rabbana? Me ake nufi da hannu rabbana? ba komai a wai yadda ake addu'a fa ake nufi ma'ana yadda kake rabbana ai baka rike komai ko to hannu kamar na mai addu'a shine ma'anar abun eh kar wani ya dauka hannu rabbana din kamar yadda ake cewa an yi kwanan gidan annabawa ne eh ya kace an kwanan gidan annabawa an tashi ba ko sisi kowa ya gaya musu annabawa ba su da kuɗi sai annabi Ibrahim masu kuɗi ne ba in yayi bako ma yanka masa dan maraki ake yi yanzu nawa ne suke iya ranka bako kaza ko bakin sa da suka zo dan maraki yanka musu ya yanka musu so dan haka kada ki je hannu rabbana ki riki wani abu sai ki mika to wannan shine abun da yafi amma idan ba a samu damar zuwa ba to wannan na hannu da aljihun yana da matukar muhimmanci musamman yanzu a zamanin taransufa ki ware wani abu da zaki na zumunci kin yi tanadin sa tun yanzu na zumunci ne shi kuma zumunci dama ka'idarsa ana farawa daga mafiya kusanci ne mafiya kusanci sune iyaye kai tsaye da iyayensu daga nan sai ƴan uwa waɗanda suke shakikai da liabbai da kuma liummai daga nan sai ƴan uwan iyaye to a duba da gaggwa da inna da kawu da baffa da kuma sauran makusanta wanda suke na kusa da wanda suke na nesa daidai gwargwadon abin da za a yi a dan tura musu yadda da transfer din nan kudin da za a je kawai cikin gari daga nan aje bega a dawo in kika aika shi kawai wallahi muhimmanci ne da shi yana da matukar muhimmanci sai ki ga an yi ta addu'a doguwa kuma baki san inda za ta fada ba so dan haka wannan bangarori na zumunci in sun hadu a hada su idan ba su hadu ba abinda aka iya samu in ba a samu damar na kafa ba ba a samu damar na hannu ba to ko babu komai a buga waya a yi gaisuwa ta watan Ramadan wannan ma sadar da zumunci ne kuma aiki ne da za a samu lada dan haka tun yanzu ki yi kokari ki samar da shi abu na gaba da zamu shirya wa shine abin da yake da alaka da addu'a watan Ramadan daga cikin abin da yake banta da shi ko kuma abin da ake samun dace a ciki gara basa ce da kaka ta amsa addu'a akwai lokuta masu muhimmanci wanda idan bawa ya dace da su za a amsa addu'ar sa shi yasa ma malamai suka ce bayan an yi bayanin hukuncin Ramadan sai bayanin addu'a yazo bayan Allah subhanahu wataala ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan ko faman shahida minkum ash-shahra falyasum man kana maridan ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم سيتمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون bayan maganar hukuncin azumi sai Allah subhanahu wataala yayi maganar addu'a da kuma amsa ta idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun kace musu a kusa nake kuma ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni kawai abinda ake bukata fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna su amsa wa kiran Allah su yi imani da shi ma'ana wannan tagwaitaka ta kyakkyawan aiki da imani ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka yi imani ka aikata abin da yake ka kuma hannu da hannun Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka yi imani wannan shine cikar kyakkyawan aiki domin aiki baya daukar ma'anar kyakkyawan aiki sai me sai idan ya hada waɗannan rukunan guda biyu sai idan ya zama an yi shi da imani sannan kuma a cikin imanin aikin da aka yi mai kyau ne shi yasa tagwaitaka a cikin alqur'ani ta imani da kyakkyawan aiki sai da ta zo waje goma a cikin alqur'ani innal ladina amanu wa amilus salihati amanu imani ko amilus salihati kyakkyawan aiki aiki kyakkyawa baya samuwa sai da imani kyakkyawan aiki baya karbuwa sai da imani imani baya zama imani sai da kyakkyawan aiki shine ma'anar ne amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awaihim fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awaihim ويهم عن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Wannan tagwaitakar a cikin Alkur'ani sai da tazo waje 10 ba komai wannan yake nunawa ba illa imani da kyakkyawan aiki a hada suke a waje daya dan haka fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. Wannan abin da yake nufi shine su imani su kuma amsa kiran Allah subhanahu wata'ala ga imani ga aiki to sai a samu shari'a a kuma samu amsa addu'a dan haka watan Ramadan watan addu'a ne wanda abin da ya kamata mu yi shine idan watan ya zo to mu yi kokari mu yawaita amfanuwa da lokutan falala a cikin sa wajen neman alkhairan lahira da duniya ba yadda kuke fada ba wajen neman alkhairan me
duniya da lahira
to ni nake lahira da duniya ba mantawa ne ba ina sane ina calling attention ɗinku ne alkhairan ina lahira da duniya lahirar ita ce farko ita duniyar ƙari ke ribar kafa ce wanda da dama daga cikin mu muna shagala kina da uzurrukan ki na duniya kina ta tara su kina zura sai watan Ramadan ya je ki je ki baje kolin hajar duniya kin gama shekara saura shekara ɗaya ta rage miki a duniya an ji an amsa miki sai me kin baje kolin hajarki na bukatunki gaban Allah subhanahu wataala a watan Ramadan saboda falalan lokacin ya amsa miki ke kuma saura shekara ɗaya ta nuwa ki ta duniya ta kare dala me amfanin sa ba amfani an taba kadan dama duniya tabawa ake ai amma asalin morewa ai sai a lahira to shi yasa yana daga cikin kuskurenmu da muke yawan yi rakkazawa ko kuma concentrating akan addu'an neman duniya ta zama ita ce gabanmu ba lahira ba demonstrations amma makiyo sai kiga mutun ya tafi ya biya kudin sa na umara ya tafi yana dawa fifa yana Allahumma fulus 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 dan Allah kaje har Ka'aba amma kana roƙon duniya so dan haka mu sani cewa lallai ana buƙatar zamu iya roƙon buƙatar mu ta duniya amma mu sani ita ce secondary ita duniya ita lahirar ita ce asali domin maqasudin mu na zuwan mu duniya ba neman duniya bane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bauta muka zo asali shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yace mana wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira amma wala tansa nasibaka minad dunya. Wannan ayar mutane da yawa wallahi ba su fahimce ta ba kuma in ma sun fahimce ta ba su aiki da ita ka nema daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ina lahira amma kada ka manta da me da rabanka na duniya. Wannan misalin fa kamar kece zaki je gidan biki amma akwai kawar kanwar yar makociyar yayarki a gidan a makuta sai kika tambaya zaki je gidan biki in kika tashi a awa 5 da aka baki a gidan biki minti nawa zaki a gidan kawar kanwar kishiyar yar makociyarki na'am minti nawa zaki a cikin awa 5 zaki awa 1 tayi yawa to minti 30 fa to a bari ma za a yi minti 30 shine 1/10 kenan mu dauka ma za a yi minti 30 ai in kika je kika yi minti 30 ma wallahi kin bata lokaci kawar kanwa kishiyar yar makociyar abokin yayanki saboda Allah to wannan shine kun ga wannan misalin to gidan bikin shine lahira gidan yar makoci yar gidan yar makociyar kawar kanwar kishiyar yayarki ita wannan shine duniya An gane ko? To shine Allah subhanahu wataala yace ki nema ina lahira amma kada ki manta da duniya. Ita duniya kada a manta da ita a dan dana ne, dana ta ake yi. A ina ake morewa? A fantama, a hole, a yi sharholiya sai a ina? Sai a aljanna ai. So dan haka idan muka zo addu'a mu kula mu yawaita roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacen lahira. Kada mu damu da wannan duniyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace za a zo da an'ami ahli dunya min ahli nari, za a zo da wanda yafi koma kowa holewa da jin dadi da more duniya amma kuma ya kasance cikin dan wuta. Sai a tsoma shi a cikin wuta tsomawa dai sai a fito da shi a dawo da shi a ce ya labarin duniya. Yace ina ce duniya? Ya manta. Kana iya tuna wani jin dadi da kai a duniya? Ce wallahi la adhkuru na'iman qat, ba wani jin dadi da nake iya tunawa, ba wani jin dadi da nake iya tunawa. So dan haka ita duniyar bata kai matsayin da muke bata ba. Ya kamata mu fahimci matsayin duniya a wajen Allah subhanahu wataala. Wane ne yafi kowa dadewa a duniya ne? Waye kowa dadewa a duniya? Na'am. Annabi Nuhu, tun yaushe shi tsohon labari kike magana? Tun kafin Annabi Nuhu shi yana nan. Na'am. Shedan. Shedan shi yafi kowa dadewa, Iblis ko? Saboda yana nan tun kafin a halici Annabi Adam. Kuma har yanzu yana nan ko baya nan? Nan dai baya nan insha Allah, don malam ya kore shi kafin ma ya ƙara so. Amma da kumfuta yana bakin kofa yana jiran ku. Ko ba haka ba? To kun san aikin da ya aka bashi wannan dadewar a duniya? Za ku fahimci matsayin duniya a wajen Allah subhanahu wataala idan kuka fahimci circumstances da asanadiyar su aka bawa Iblis dadewa a duniya. Bujirewa umarnin Allah subhanahu wataala yi. Da ya bujire umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ya la'ance shi. Daga wannan la'antar da aka yi masa aka ce ya fita daga aljanna sai ya roki alfarma. Kun gane? Sai ya roki alfarma. Da ya roki alfarma sai aka yi masa. Shin wannan abin da ya nema yana da muhimmanci kuwa? Anya yana da muhimmanci? Da cewa ya Ubangiji a bar ni a cikin aljanna, kuna ga za a bar shi? Na'am. Da cewa ya Ubangiji anzirni fil janna, bayan ya ce fakhruj minha fa innaka rajim, kuna ga za a bar shi? To da yake ba wani waje bane mai muhimmanci, da ya roƙa sai aka bashi, saboda waje ne na datti. Kamar barawo ne ya tsallako gida, shi kuma mai gida ya tashi kiyamul laili, sai kawai ya ganshi ya shiga kitchen, shi kuma ya sa kwado ya kulle, sai da gari ya waye ya bude ya ganshi ya masa interview, yace dan Allah ka yi hakuri, ba zan kara ba, kada ka kai ni wajen jami'an tsaro. Sai ce to shikenan, amma kar ka kara dawowa. Da zai tafi a cikin dustbin sai ya ga pampers, sai ce da Allah ina son alfarma, aban dama in dauki wannan pampers, za a bashi ko ba za a bashi ba? Amma da ya ga buhu duk sharan ma ba za a bashi duka dustbin din ba? To da sai ya ce a bashi buhun shinkafa daya, za a bashi? Sai ya ce yana so ya tafi da karamin yaron gidan, za a bashi? Ko tuwon dumame na jiya da ya rage, za ku bashi? To wannan shine misalin abin da ya faru da Iblis ba aka bashi duniya. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan duniyar law kanat tusawi inda Allahi janaha ba'uda ma sharaba al-kafiru minha qatrata ma'i. Da wannan duniyar ta kai matsayin fuffucen sauro a wajen Allah, da kafuri ko ruwa ba zai sha ba. To amma saboda ba ta da kima, ba ta da daraja, sai aka ba wa Iblis, shi zai mafi kowa more ta. So dan haka mahallu shahid anan, mu yi kokari mu zama masu kokarin roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacen lahira. Sannan sai mu reƙi me duniya, mu nemi alkhairan lahira da me da duniya, amma ba wai mu mayar da duniyar ita ce gaba ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa da ya kasance yana yi na yau da gobe, musamman a watan Ramadan yana yawan su cikin kunut, yana cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina, ya Ubangiji kada ka sanya duniya ta zama ita ce babban burinmu. Wanda yanzu a yanayin da muke ciki, da dama daga cikin mutane sun mayar da duniya ita ce babban burinsu. Waɗannan kaɗan daga cikin shirye-shiryen da ya kamata mu yi kenan. Abu na ƙarshe da zan ja hankali a kansa shi ne mu yi ƙoƙari mu tsara wa kanmu lokacin watan Ramadan. Lokaci yana da matuƙar muhimmanci gaba ɗayansa, amma shi kuma na Ramadan ya fi tsada. Watan Ramadan lokacinsa ya fi tsada, don haka kowanne minute a cikinsa counts. Dama lokacin gaba ɗaya yana da muhimmanci, domin shari'ar musulunci ta ba wa lokaci muhimmanci. Annabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci a waje daban-daban. Wani lokacin ya yi rantsuwa da wani nau'in lokaci na daban, wallaili, washamsi, wal'asiri. Waɗannan dukkaninsu lokuta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su ba don komai ba, sai don ya nuna mana muhimmancin lokaci. So don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama shi ma ya ja hankalinmu akan muhimmancin lokaci. Don haka mu sani cewa dukkaninmu curarren lokaci ne. Idan wani ɓangare na lokacinmu ya wuce, shikenan fa mu ne muka tafi ba. Kullun raguwa lokacinmu yake yi. Shi yasa za ku yi mamakin ƴan birthday wanda kwanansu ya ƙare suna murna. Sun ɗebo shekara 60, yanzu sun yi 48 suna murna saura 12, maimakon su yi wa junansu jaje. Ko ba haka ba? So lallai lokaci duk da yake a gama garinsa yana da tsada, to amma fa mu sani lokacin watan Ramadan shi ne lokacin da ya fi kowanne tsada a rayuwarmu. Don haka mu yi ƙoƙari mu kasance mun amfana da shi ta hanyar tsara shi. Ya zama muna da fulani 24 hours ɗin watan Ramadan na kowanne wuni, ya zama ke cewa kina da tsari, sannan kuma kina bin wannan tsarin. Bayan kin bi shi, kuma ya zama kina bibiya, bi daban bibiya daban. Ki tsara wa kanki, in kika tashi da safe me zaki yi, in kika gama aikinki na safe, daga rana zuwa daga safiya zuwa azahar me zaki yi, bayan azahar me zaki yi, bayan la'asar me zaki yi, bayan magariba me zaki yi, bayan isha'i me zaki yi, in kika kwanta da wuri kika tashi me zaki yi, in kin tashi qiyamul layli. Dole ne ki tsara wa kanki wannan lokacin, domin in kika barshi a haka a gama garinsa ba tare da kin yi ba, sai shedan ya shagaltar da ke wajen shirya kayan buɗe baki. Tun da garin Allah ya waye, tun fara marinating naman kaza ko kifi wanda za a yi buɗe baki da shi, da an jima kin jika ayar da za a sha kunun aya da ita, in aka jima kin ɗauko dankali kina ta ferewa, kin gama kin tace soya beans da za a yi awara da shi, duka ke kadai ko ana yin la'asar kin hau suya da dahuwa da gasawa, an hada komai kin zo kin hade su kin zauna kina zaman jira, ba fa watan ci bane, watan ibada ne. Ki auna ki gani nawa kika bawa kitchen, nawa kika bawa tsakar gida, nawa kika bawa asalin ibadar kanta da ita ake bukata ki. Wannan yana da matukar muhimmanci. Sannan a koda yaushe in kika zo za ki kwanta bacci, ki tuno tun da garin Allah ya waye kika tashi har ya zuwa yanzu da kika sa hakarkarin ki za ki kwanta, me kika aikata na ibada, me kika aikata na shirin cin abinci, kuma gulma nawa kika yi, makota nawa suka shigo kuka yi gulma a waya, gulma nawa kika yi, sai ki auna da za a dora mi aikin ki na Ramadan a mizanin fa amma man saqulat da fa amma man khaffat, yaya hisabun zai kasance ke a karan kanki. Kamar da sayyidina Umar radiyallahu anhu yake fada, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Dan haka yana da matukar muhimmanci mu zama masu tsara lokacinmu na Ramadan, mu kuma bi abinda muka tsara din, sannan kuma mu dinga lissafi. In muna bi din ma mu dinga aunawa, mu ga nawa muka bawa kitchen, nawa muka bawa arewa 34, nawa aka bawa gidan kowa, nawa aka bawa kwana 70, ko na'am, ko ba kwa kallon kwana 70 na'am, 90 dan Allah ku masa ritaya a cikin kwana 30 dan Allah kwana 90 da sauran tarkacensa ku juya ku bar su a Ramadan ku kalli Sunna TV ku kalli Africa TV ku kalli Wisal ku saurari sauran programs na addini yafi muku muhimmanci to sai kuma abu na karshe shine yadda zamu amalanci wannan baiwar Allah kun ganta a Ramadan dole muna da bukatar mu seta ta mu san cewa wannan wayar duk abin da muke ji ko muke gani ko muke dannawa a ciki yana cikin abubuwan da mala'iku suka rubuta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi to duk abin da yake cikin ta mu sani cewa abin da zamu yi abu ne wanda ya dace da yanayin kar mu buge da kallakalle na TikTok da Facebook da WhatsApp da YouTube da sauran abubuwa da tsammanin cewa zamu rage lokaci lallai duk wanda yake tunanin cewa zai rage lokaci da waya ko kuma da kallakallen fina-finai ku kwata-kwata ma bai fahimci fiqhun azumi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa mallan yada'a qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar abubuwan da a bar Ramadan ba ma haram bane to Allah baya bukatar ya bar cin abincinsa ko ya bar shan abincinsa ya hanu da iya abin da haka hana shi ma shine mafi ala so Allah ya datar da mu Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su azinci wannan wata na Ramadan da muke fuskanta nan da sati ku guda uku ya kuma sanya mana albarka a cikin sa ya sanya mu cikin wanda za su samu gafara a farkon sa su samu rahama a tsakiyar sa su samu yantawa daga wuta a ƙarshen sa abinda muka faɗa na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to malam Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyuka mun ji karatuttuka wadda a ɗabi'a akan kai karfe 12 ina kokarin jan takarda na rubuta masa alamar lokaci saboda tambayoyi da jan hankali da roƙo kar ya zama na cewar an ƙure lokacin kaf to sai kuma Allah subhanahu wataala ya kadarta ya numfasa ya tsaya duk waɗannan karatuttukan da ya fada yayi mana muka saurara Allah shaida ne kuma kuma shaidu ne ina jin babu wani abu wanda bai taskato cikin abin da muke yi tsawon zamanmu da karatuttukanmu da tattaunawarmu ba